sashen Hausa na VOA ne ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Kuma a koyaushe za a iya samu mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a wannan shiri da ni Umar Faruk Musa zan gabatar a daidai lokacin da muke ci gaba da fuskantar kalubale na coronavirus da ya sa rufe wasu sassa na headquarters mu dake Washington DC. Wannan shiri na musamman zai kunshi rahoto akan salamar gwamnan Bauchi Bala Muhammad bayan fama da coronavirus. Sai kuma rahoto akan karancin ruwan sha mai tsafta a Damagaran. Sai kiran agaji na wayarwa al'umma kai ga makafi kan hanyoyin kare kansu daga kamuwa da annobar nan ta corona. Kazalika muna nan dauke da shirin nan na tubale tsaro inda zamu kammala da kawo muku sashen bayanin mahalarta taron mai Amurka a Abuja kallon murnar tsaro da ya samu halartar kakakin rundunar sojin kasar Sagir Musa. To amma kafin duk waɗannan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar mu ta kwana.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazana da ba ta taba gani ba cikin shekara 75 da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya, tsaro da kuma fannin kiwon lafiya. Yayin wani zaman sirri da kwamitin sulhu na majalisar ya yi ajiya Alhamis, Antonio Guterres ya ce cutar COVID-19 na ƙara haifar da tashi-tashin hankula da ke barazana ga matakan da ake zuwa ɗauka na yaƙi da cutar kamar yadda wata takardar taron ta nuna. Ajiya Alhamis ne aka cika kwana 100 da hukumomin China suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta wacce ta haddasa rashin lafiya ga aƙalla mutum miliyan 1.5 ta kuma kashe kusan mutum 95,000. Fitaccen likitan nan na Amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya wato cikin makonni masu zuwa. A wata hira da aka yi da shi a shirin Good Morning America na gidan talabijin din ABC, Fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafin mura da kwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi, kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki. Yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa, amma kuma idan aka samu sauki hakan fa lillahi alhamdu. Hukumar kula da ayyukan kwadago a Amurka ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa Amurkawa miliyan 6,600 ne suka mika bukatar neman tallafi bayan da kamfanoni da ma'aikatu suka dakatar da ayyukansu, lamarin da ya sa jumlar ma'aikatan da suka rasa aiki ya kai kusan miliyan 17, wato kashi 1 cikin 10 na adadin ma'aikatan Amurka. An dauke Prime Minister Burtaniya Boris Johnson daga ɗakin 'yan gobe da nisa bayan da ya dan murmure daga alamomin cutar coronavirus da yake fama da su. Matakin na zuwa ne bayan da Johnson ya kwashe kwana 3 a ɗakin na marasa lafiya da jikinsu ya tsananta, inda kakakin gidan gwamnati da ke titin Downing ya bayyana cewa yana samun sauki. Sanarwar na zuwa ne yayin da majalisar dokoki da kafafen yada labaran kasar ta Burtaniya suke kokarin fahimtar zaben da Johnson ya yi na tsohon minista Dominic Raab. Ɗan majalisar da kafafen yada labaran na so ne a fayyace musu yadda za a tafiyar da ragaman mulkin kasar yayin da Prime Minister Johnson ke kwanciya asibiti domin jinyar cutar ta coronavirus. Rashin cikakken bayanin kan tafiyar da al'amuran gwamnati na zuwa ne yayin kuma da aka faɗawa al'ummar Burtaniya cewa za su kasance a kulle a gida na ƙarin wasu makonni. Hukumar zaɓe a ƙasar Malawi da ake kira MEC a taƙaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada ƙuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Yuli. Hukumar ta MEC ta sanar da hakan ne duk da umarnin da gwamnati ta bayar na dakatar da ayyukan gudun kada a yaɗa cutar coronavirus. Ita dai ƙasar ta Malawi tana da adadin mutum 8 da suka kamu da cutar yayin da mutum guda ya mutu. Jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rijista ko kada kuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta COVID-19. Sai dai hukumar zaben kasar ta Malawi ta ce ita kadai take da hurumin dage ayyukan zaben. A ranar Laraba, kakakin hukumar Sangwani Mwafilawa ya ce sun dauki matakan da za su kare yaduwar cutar, inda ya ce waɗanda suke zuwa yin rijista suna bin umarnin nan na ba da tazara, sannan ya ce dukkan ma'aikatan hukumar sukan saka kayayyakin kariya kamar na kyallaye rufe baki da hanci da kuma yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta. Mayakan yan awaren Kamaru sun kaddamar da sabbin harhare tun bayan da gwamnati ta bayyana wani shirin yin gyare-gyare bayan da ta yi ikirarin zaman lafiya ya samu a yankin arewa da kudu maso yammacin kasar da ke amfani da harshen Ingilishi. Dakarun kasar sun ce an kai harharen ne a akalla ƙauyuka 7 inda suka yi ikirarin kashe mayakan yan aware 13 yayin da mayakan su ma suke ikirarin cewa su suka fi kashe dakarun kasar. Ministan ayyuka Emmanuel Anganu Njumusi ya ce injiniyoyin da ke ayyuka a yankin sun tattara ina su sun fice bayan da harharen suka kasance a yankin, inda shugaban kasar Paul Biya ya bada umarnin a gyara kayayyakin mara rayuwa da suka lalace cikin shekaru 3 da yankin mai amfani da Ingilishi yayi yana fama da tashin-tashina. A dai makon da ya gabata ne shugaba Biyan ya kaddamar da wani kwamiti na gyare-gyare da bunƙasa yankin na renin Ingila, waɗanda suka haɗa da yin hanyoyi, gina makarantu, asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen jama'a da aka lalata sanadiyar yakin. Shi dai wannan yaki na Kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 300,000 tare da raba wasu 500,000 da muhallansu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai akalla yan gudun hijira 50,000 da yanzu haka suke neman mafaka a Najeriya da ke makwabtaka da ƙasar ta Kamaru.
Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto akan ƙarancin ruwan sha da magara da ke jamhuriyar Nijar da kuma hakan ke barazana ga samun wanke hannu akai-akai domin hana yaduwar cutar nan ta coronavirus. Wakilarmu Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan lokaci na shigowar zafi ruwa na da muhimmancin gaske a wajen al'umma, dabbobi da sauransu. Sai dai a kwanakin nan ana fuskantar matsalar ruwa a nan da magaran, kamar yadda jama'ar nan suka yi bayani.
Muna na sakina gidan mu ko to mu buri ba, kuma tun da daren wannan dake gari yana leka gidan mu kwata ba mu da famfo. Annan muka kwana a zaman hagarin Allah waye amma ruwan bai zo ba. Zaka yara sun tashi daga barci babu ruwan da za su wanke idan su kaina sallan, haka ne ta tema mana su taimaka mana ga neman abinci ga babu ruwa. Kuma ga shi kowa lokaci sabili a roye an wanke hannu kuma babu ruwa.
Na Bashir Alajilau da tan je ni bin kwantawa ma sai nazo an kunna famfo kamar babu komi. Bududduka rane wayan budo 10 wani abu na tara ana in na sa da in sa da yanga kawai zan ce daga budan ne ma wallahi ma dan je kwana ne ba ruwa. Yanzu dai sallah mutane taimo ma ma suke ba fiyawa ta mutane da yawanci talaka ne fiyawa ta ma wahala yake musu. In akwai ma kankaje masu hannu da shuni sun sai.
Suna na manzo Muhammad yanzu ya kai kamar kilometer 6 nake zuwa neman ruwa a inda ke gani a basu kuma moto ne kuna gani sai mun zama yan garuwa kawai kullum muna daukar ruwa a moto. Yanzu mun kamar ungon ruwa kai kuma kwana 4 bai ma zawa gaskiya ba mu samu a cikin pamfuna mu har kan da kike gani muna daukan wannan laptop dan dama na ji ana cewa a jiwawuya ana yin kamar irin wannan tsarin na rarraba ruwan wuri to muna tsaran kamar ko mu ungota mu yau ruwan ko ya zo in so mu samu dan huta.
Ilyasu Mayau director na kamfanin gidan ruwa na jihar Damagaran da bai so a nadi muryar sa ba yace hakan na da nasaba ne da shugowar zafi lokacin da ake da bukatar ruwa da kuma amfani da shi sosai. Suna da isasshen ruwa da zai wadaci al'ummar jihar Damagaram, sun kuma sanya wannan tsari na delastage wato rarraba ruwa baki-baki a cikin unguwanni. Shi ma daga nashi waje Adam Mustafa Obama na kungiyar farar hula a nan Damagaram ya ce wannan tsari zai taimaka ma al'umma ainun.
To lalle mun ji mutanen Birni jiya an samu musu sun samu ruwa da daddare. Abu ne mai kyau a ce hukumomi in talakai tsokaci a ce a gaggauta an kawo mishi magani a bisa kan kukan da yake. Amma duk da wannan akwai sabbin angoyi duka kenan ya kamata anan hukumomi musamman Meri da Bill na Zandar aikin su ne wannan shine kenan ku samu manyan chip da sitan ya kamata a ji a rika ba mutanen nan ruwa saboda mutanen suna nan suna tagayyara gashi azumi ne zama fuskanta. Mun ji labarin ana nan ana ayyuka to wannan ayyukan ba lalle bane ba a ce a gaggauta a kida su hayye zamanto a biya bukatun mutane.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Abuci kuma wakilinmu Abdulhar Ahmad ya aika mana da rahoto akan Salamar gwamnan Bauchi Bala Muhammad bayan fama da cutar corona da yayi.
Kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Meguro ya ce gwamna Bala Muhammad ya cika dukkan ka'idojin da ake so domin sallamar sa.
Shugabannin da suke kula da su shi mar excellency kenan ko kuma marasa lafiya na COVID-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida dama ba shi da wani alama kuma duk gwaje-gwajensa sun nuna normal banda shi na COVID-19 aka tabbatar gwaji guda biyu sun tafi babu wani matsala an cika duk wani ka'ida da ya dace a sallame shi ke sa yanzu muka zo muka sallame shi
yanzu ga shi an samu rabon mutum guda kenan cewar ya alƙalamin
yau ranar 9 ga watan 4 2020 mu a nan jihar Bauchi muna da guda 3 yanzu a kwanta a asibiti mun sallami daya sannan kuma babu wanda ya mutu kuma babu wani wanda yake a galabaice dama yanda muku muku bayani muna da kesu guda 4 ne a kwance to mun sallami daya yau so guda 3 suna nan a kwance su ma muna ba su magani kuma babu wani tabanta da hankali su ma lokaci ya zama dauki sam lasu mu je akai na farko akai na biyu sun sun cika kaida a sallame su
anan jawabin gwamnati Bala Muhammad ya godewa Allah da ya warkar da shi daga cutar corona
kuma mun gode wa dimbin al'umma da suka mana addu'a Allah ya saka da alheri wannan cuta dai ya dada sani na yi kankan da kai na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne amma nauyi ne akan kowanne dan adam ba zan iya biyan al'umman jihar Bauchi ko Najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba Allah ya bar mu cikin zumunci da kaunansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Ladan Salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar Bauchi
yanzu gwamna ya samu karin nutsuwa ya samu garan bawul da yardan Allah daga wajen Allah na lafiya ya samu karin karfin jiki saboda haka ya fito da karfin jikinsa da nutsuwa da kuma yardan Allah zai yi wa jama'a aiki tukuru zai yi wa jama'a aiki da za su yi furuci na godiya wa Allah.
Alloha Muhammad bin Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Daga batun warkewa daga coronavirus sai kuma korafi akan wasu masu lalurar rashin gani suka yi akan yanda wasu ƴan kungiyar su ke iya fadawa hatsarin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Nahuta ya shaida Nasiru Adamu El-Hakaya cewa makafi kan iya dafawa ko taba wajajen da ka iya dauke da wannan cuta ta coronavirus. Ba tare da sun san abin da suka yi ba wannan yasa suke bukatar gwamnati ta kawo musu doki domin a tallafa musu ta wayar da kai da kuma daukar matakan da ba za su iya kamuwa da wannan cutar ba
muna umurtar dukkan sarakunan makafin Najeriya a ci gaba da addu'a ita kake ke ba gari wannan al'amari
Alhaji Garba wannan lamari na addu'a sun ra'ayi cewa kowa yana yi
yawa to ita muke so mu tsara ba da mutane umurtar addu'a gwamnatoci da Ina ake wada mutanen mutum ba a kira mutanen mu a jawo su a rika tara su kamar da ake kira mata a tara su ko a yi kaza to su ba muna kira ga mutanen ko ina su kula da mutanen mu saboda mu muka yi kowa ba hadarin kamu wanda abin saboda abin da fata bane ko ina kana taba amma mu ce da bukata wayar da kai mai kira ga mutanen mu a addu'a kuma mai kira ga gwamnatoci a kula da
Alhaji Garba kuma akwai wata kungiya ta daban kasan kungiyoyi ma akwai wasu daban-daban haka sun yi taro a Bauchi amma ba ya tara makafi ba ne ko kuma waɗanda ba sa gani akwai sauran mutane da dama da suka yi wannan taro a Bauchi suka yi wayar da kai a tsakanin su a matsayin su na sarakunan makafi waɗannan matakai da suke ɗauka wajen wayar da 'ya'yan kungiyar nan
yau to abin da muke son sarakuna su dauka gidan mu ga mu sauran sarakuna na Najeriya kada a zo a zauna a wayar da kai kuma a yi addu'a
kana da tabbacin cewa su makafin nan sun amince cewa ma akwai cutar
to abin da ne wa ru kasashen America kaga ya shahi Saudi ya shahi Iran ya shahi Italia gashi ya zo gane ya zo Africa ya zo Nigeria muna nan a Lagos duk ana da wani abubuwan gashi mu duk kai zamu rike daga tsada ga wani haka kuma ya mutu lallan dan daura kuma a Allah bai wa'adi wannan abu ai akwai shi saboda haka kaga abin da duk Allah ka kuma ai ba yau bane aka ce Allah ya wada saukar da bala'i kuma aka ci gaba da addu'a kuma Allah ya dauke bala'i
Alhaji Garba mun gode kwarai
na gode
Garba na huta kenan sarkin makafin Katsina a tattauna da yi da Nasiru El-Hakaya. Muna dai kawo muku wannan shirye-shirye na musamman daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan.
Allah ba inda zai aje kaya da ba ya
To madalla kada dai a shafa'a muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Abuja. Yanzu kuma ga shirin tubalin tsaro da Hassan Mai da kaina ke gabatarwa.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau zamu duba matakin gwamnatin Najeriya na rage cinkoso a gidajen yarin Najeriya ne inda ajiya aka yi wa fursunoni 2,670 afuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya min karin bayani dangane da makasudin daukar wannan mataki.
Makasudin wannan abuwa kamar kowane dan kasa yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba an kawo masa dauki, su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu dauki. Ana magana social distancing. Idan mutum 100 ke daki ka samu nasara mutum 20 ka kawo musu kafa ta social distancing wanda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wanda ta dangance su.
Ana cewa akwai bilin da za a biya. Waye zai biya wannan tara?
Gwamnatin tarayya ta dauki matakai na biyan tara Office Minister Shari'a. Misali kamar abin da ya hadasu yau duka tarar da aka biya na Office Minister Shari'a shi ya biya ma marasa karfi wanda suka kasa biyan tara. Ma'aikatar Interior tana da haƙƙi ita ma ta dauki irin wannan mataki. Individual haɗi da kai da kake ganin da cewa lambar ta yi kaɗan kana da haƙƙi na iya akwai mutum 1,000 ka bada taro da kwabo a matsayin gudunmawa domin ka biya musu tara.
Controller General na hukumar gidajen yarin Najeriya Alhaji Jafaru Ahmed ya min ƙarin haske akan yadda ake aiwatar da wannan tsari na afuwa.
Ina tabbatar maka da cewa waɗannan mutane da saurawa kamar da shi ministan cikin gida harkokin cikin gida ya faɗa cewa za a saki mutum 2,600 bayan waɗanda already shi shugaban ƙasa 41 ya ba afuwa da sauransu waɗanda za a saki. Yanzu a nan da muka je kuje mun fara da mutum 4 da ke cikin waɗannan 41 ɗin da shugaban ƙasa ya bayar don suna a nan ne an sake su. Don saura ɗin mu za mu aika mun riga mun aika ma to inda jihohin da suka shafa cewa su ma su saki waɗannan mutane a yanzu ɗin da muke magana don mun ƙare wannan rabani su ma su saki waɗannan mutanen. Sauran mutane da kuma suka shigo cikin 2,600 ɗin nan akwai 29 a nan kuje waɗanda shi CJ na FCT wanda haƙƙin shi ne da huruminsa ya sake su kuma ya sake su. Sauran dama an rubuta ma Attorney General ya rubuta ma gwamnoni ya hada da listin kowane da aka yi recommended cikin 2,600 din nan za a kai ma kowane gwamna saboda ka san akwai separation of powers akwai federal akwai state government kowane abai an ka ba powers under section 175 president aka bashi under section 212 aka ba gwamnoni powers establishing prerogative mercy su ba kowa ahuwa through their state so da mu yi recommending a rubuta mu gwamna su ma gwamnonin za su zauna su ma su suke waɗannan mutane kaga ba rana ɗaya ko ne sai zai yi ba amma ina baka tabbacin cewa ko waɗanne gwamna zai yi wannan abin.
To amma ganin irin dubban dubatan fursunoni da suke shaƙe a gidan maza a Najeriya a ce za a yi wa mutum 2,670 abubuwa kawai an yi wannan adadi bai yi kaɗan ba? Har ila yau ga ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami.
A'a lamba bata yi kaɗan ba abin la'akari shi ne me ainihin matakai muhimmai ingantacci waɗanda aka zo da su na ganin da cewa an kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta fuskar kawo sauki da ɗauki game da abin da ya danganci rage cunkoso a gidajen kurkuku. Mataki na farko da ya kamata yi la'akari da shi ta fuskar shari'a ta fuskar doka gwamnati ta ɗauki mataki ingantacce na ganin da cewa an samu dokoki waɗanda za su kawo ɗauki ta wannan huska.
Controller General na gidajen yarin yayi kuma ƙarin haske akan irin nau'o'in dororin da suka ci gajiyar wannan afuwa.
Tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikin su shekara ta 68. Ba kuma laihin washi da makami yayi ba. Saura waɗanda ke da ɗan ɗauri na shekara 3, amma sauransu wata 6 su kare horonsu. Su kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na cicin ko wani mai da sauransu shure, ba wai wasu ne da masu ci da makami mun ka ba su ba. Ina so in tabbatar da jama'a cewa ba wani masu rashi da makami da muka recommend a saki.
Waɗannan kuma kaɗan ne daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan afuwa a jiya.
Abar Malisani. Kai mutum ina ne?
Ni baka sani ni.
Dai kawo kana?
Satani ya kawo ni. Wani gani ya tsira man moto na Satan. Shi ne na siya. Na siya shi ne gudun sai da moto shi ne ya tashi, kesin ya tashi. Mai moto ya ga moto. Ina cikin shekara na 2. Ba ƙaramin daɗi ina murna kuma wanda suka taimake mu Allah ya taimake. Na fahimci wasu abubuwa wanda in na yi su ba kyau. In na yi ga wanda zan yi in taimaki rayuwa na taimaki al'umma na.
Sunana Ashiru Salihu. Dan Zamfara ne. Sannan kuma sata ne ta kawo ni fatan mashin.
Aina.
Mashin na sata. An ka ɗaure ni shekara 1 da wata 6. To na ci wata 7. Wannan shine na farko, shine na ƙarshe. In dai sata ce mai suna sata, an kai ƙarshe da izinin Allah ba za a ƙara.
To masu sauraro duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako.
To hadalla kuna da yaran shirye-shirye na musamman ne na sashen Hausa na murar Amurka daga ofishin mu dake Abuja. Yanzu za mu shiga zauren murar Amurka na Abuja, wanda ya zanta kallon murar tsaro inda kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya yi jawabi da amsa tambayoyi. A wannan karo za mu kawo muku bayani daga masanin tsaro Comrade Aliyu Waziri da kuma bayanin Abubakar Usman Shumo, wanda a baya can ya samu kansa cikin gungun masu sace mutane kafin ya tuba.
Gaskiya ba rundunar sojojin Najeriya ko police ko DSS suke da alhakin tsaro a ƙasa ba. Dukkanmu nan muna da alhakin tsaro a ƙasa. Kusan 80% ma abin da ake aikatawa yana fitowa ne daga ainihin civilian din. Su ne suke komawa su doki makamai su ce za su yaƙi kuma waɗanda suke ƙoƙarin kare ƙasa. So gaskiya babban ƙalubale ne ga kanmu ga kuma ƙasar. Daga lokacin da mutane suke ganin cewa su bari su doki makami shine solution. Ko kuma shine hanya na kawo sauyi akan abin da suke so, gaskiya matsala ne. Shi yasa aka fito da zabe, ka fito kai tsaya takara a zabe ka haka yi nasara. Kinta shugaban rundunar sojojin Najeriya yayi magana akan haɗin kai daga ainihin su mutane da suke farar hula. To gaskiya ba ma bawa jami'an tsaro musamman ma na sojoji haɗin kai, domin su ne muka fi ganin su da kima da sanin ya kamata fiye da sauran jami'an tsaron. Sannan akwai abu na tambaya da nake so in mashi mai girma a shugaban rundunar sojojin Najeriya kai tsaye. Tambaya ta ita ce ana wannan bawan Allah da aka fi sani da suna Shekau, ga dukkan bayanai da nazarinkanmu da yadda yake fitar da bidiyonsa, mafi yawancin bidiyonsa yakan yi sa ne a ɗaki, kuma za ka ji bidiyon nasa yana eko ko kuma kamar wannan da ya fitar da ita kwanan nan har da kukan zakaru a ran wannan bidiyon. A bangaren rundunar sojojin Najeriya akwai waɗanda suke da alhakin sanin location na gudanar da al'amura. Duk da yana da wahalan gaske, amma background kuma yanda gurin yake za a iya sanji da na san cewar da yawa akan boye a cikin ɗaki, watakila in ana neman Shekau a Maiduguri zai iya zuwa wanda suke bashi goyon baya da kariya za su iya kawo shi Abuja ya zo yi ba tare da an sani ba. Amma background ɗin da kuma yanayin eko ɗin yana iya kawo a iya sanin wannan bawan Allah a ina yake. Ina so mai girma ya bani an san wannan tambayar ta. Na gode, na gode.
Comrade Musu kai sharkin ka ne saboda kana cikin masu banda kan babban tebur. Jawabi muke bukata na sharhi amma yayi zai bada amsa din. In kana da wani abu za ka iya jawabi. Abubakar Shimo ba mu labari. Kun taɓa hira da kai inda ka bayyana mana cewa marigayi Buharin daji kun taɓa yin hulɗa da shi. Ka san yaransa kuma suna daga waɗanda suka fi kowa suna wajen satar shanu da mutane. A takaice ba mu labarin shin za a iya shawo kan waɗannan barayin mutane, kuma da duk lokacin da aka kama wani sai ka tara su da wuya in an kama mutum goma ba ka tara takwas duka Fulani ba ne?
To salamu alaikum. Kamar yin tambayar da ka yi min cewa daga abin da dai ya tashi
inda zamfara ta yi iyaka da Niger. Farko a fara samun mutanen da suke rike makamai su tsayawa ta'addanci daga yankin ne. Amma abun asalin abun tun daga cikin kabina ya fara. Ya kai kafar shekara 20 da yan kai tun daga wurin shin karkara. Aye a zuba shanu ga gonakin mutane dukkan asalin da fitinan nan daga yan bangani su isu margayi isan gona. Abin da ya shahi har an kazo shi jagoran Madugun aikin Buharin daji zuwa babban na hannun damansa dogogi dai. Har yau kuma har gobe akwai sauran barbashin yaran suna tsakanin Zamfara, Katsina, Kaduna, Nasarawa, yanzu wasu ba sun baro sun dawo yanki Abuja, Kogi zuwa Kwara City. Kuma har yanzu har kwanan gobe suna dauke da makaman nasu. Mu yanzu muna neman hanyar da zamu iya gane cewa akwai waɗanda suke yi mana alƙawarin cewa idan za su samu wata hanya tabbatacciya, hanya wadda ba sa samun hatsari ko wani abu abin da yayi kama da haka kamar rasa ransu ko rasa dukiyoyinsu. To su za su aje abin su huta saboda abin ya riga ya ishe su ya kai musu intaha. Kamar kwanan abin da ya faru a yankin Nasara akwai waɗansu mutane waɗanda sun kai to abin da farko ne ni fara kegonta muku shugabanninmu na meti Allah shi akwai wani mutumin daga Zamfara ne amma ya baro shi ya dawo yankin Nasara. An kace to yanzu ya za a yi in ba da shahara yanda za a yi nike aje a same shi. Ai inda akwai mutanen da suke izuwa zuwa su same shi gaba da gaba ai bayanai da shi ba ai gaba da shi ya ba da haɗin kai da goyon ba daga baya wasu sun ka balle sun ka ce abin da ya kamace shi tunda har ya fito ya ga duniya cewa ya saranda har ya mika makaman nasa kawai a hada group aje a yake shi kuma waɗanda suke jagoranci irin waɗannan abubuwa mun san su tun daga abin da ya kama Zamfara lokacin da anka ce za a yi setting da su margayi Buharin daji su sun kaje sun ka wargaza tattaunawa da ake yi kuma nan ma an dauko irin ta kuma sun shiga kuma sun wargaza wannan tattaunawa duk abin da ya shafi lafiya da zaman lafiya akwai waɗanda ba sa goyon bayan abu saboda suna samun riba ta abin da waɗannan suke aikatawa.
Ka taba yin zagi ko ka shiga gaba wasu suka bada makamansu a cikin waɗannan mutane masu satar jama'a ba mu labarin yadda abun ya faru?
Lalle akwai wani aboki da wanda ni nuna mai cewa wannan abun babu matsala idan dai zai tsaya ya bada haɗin kai da gaskiya idan dai ba zai zamanto akwai shin amana in dai zai hito wani tsakanin da Allah yake min to shi zai hito lokacin da yake ga mai cewa ga inda zan je in jira shi ko ya same ni a gurin to ni da yake na sa abin da nike sai ni riga shi zuwa wurin kamin ya zo wurin na riga na ganci ni tabbatar da lalle bai zo da niyan wani abu na ya shutar da ni ko wani abu sai ni ce mai to amma yanzu abin da za ya ta samu wuri kaza in je in same shi kuma haka mun kai ni je ni same shi ya dauki makamin ya bani ni kuma ni kira waɗanda ni ya yadda da su ni ba su makamin ni ma karan kaina kamin in ba da nashi sai da ni ba da nawa ni je kuma ni samu waɗanda nike gani ya dace kamar za su iya taimakawa kasan nan gabaki da ni musu bayanai sun kashe min to su yanzu ba za su taba yadda da ni ba abin da ake so duk wanda ya aikata wannan abu yana da makami ce yanzu lalle ina da makami sun ka ban dama ni je ni dauko makamin ni ba su ni kira wani aboki na shi ma yazo ya bada nashi ni sa ya kira wani ni ce masa abin da za a yi wannan idan kuna son mu shigaba da wannan aiki ku kafa mana wani komiti ko wani dalili ko wani hujja idan ni ja wani gada wani ya zaga daga baya zo ya yi mana illa tunda yau abin da ke faruwa kana yin abu don Allah wani zai iya zaga ya je ya bata ka ya hada baki da waɗansu mutane a zo a yi maka walakan shi kaga wannan ya zaman to kamar shin amana shi kai da kai jagorancin ba za ka kira ba waɗanda ka jagoranta ba za su kira ba to gobe ya za a yi mutanen da suke aikata wannan dama suna rike da makamai a hannunsu ya za a yi su hito kamin in shigo wannan zaure na yi magana da mutanen Bauchi na yi magana da mutanen Kwara State na yi magana da mutanen Lokoja na yi magana da mutanen Kaduna da mutanen Zamfara akwai wanda ya ce idan mun zo wannan zaure zai yi nashi bayanai a waya
shi mu faɗa mana an ce ba ku da imani don haka kawai wani zai iya ɗaukar bindiga a dajin maya harbe wani kawai
duk mutumin da ya bata maka rai baka da wani office da zaka tsare shi a gama sani abin da za a yi kike kawo dalilin halbi amma in zaka yaje mutum ko akwai wurin da zaka tsare shi a yi bincike illa hina ya tabbata na ne a halbe shi ai ba zai yi haka ba wani kuma da ganin guda in kai mai yana rike da makami kana rike da makami kaga ba kowa ya dama yana jira wani ba mai shiga tsakani ai nan ne ake samun matsaloli su yi wadawa kajunan su ko wani ya tsaya ya kwanta mu ni a hanya ya kashe shi
to da haka dai muka kawo karshen wannan shiri na musamman daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na Amurka musamman Nasir Adamu Elhikaya da ya shirya wannan shiri ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin ke muku ban kwana mu huta lafiya.